daga muryar Amurka a Washington DC. Sauraro shirin yau da gobe ne shirin matasa yake zuwa muku daga nan sashin Hausa na muryar Amurka a birnin Washington DC akan mitoci 25, 31 da kuma mita 41. Ana kuma iya kama mu a birnin Yamai na Jamhuriyar Niger a VOA Africa kan mita 102.5 zangon FM. Sai kuma a ostashoshin da suka hada da radio amfani, Sarauniya da kuma Niya FM duk dai a Niger din. Kuma za a iya jin mu kai tsaye a Facebook Live yanzu haka ko kuma a fada yanar gizon mu ta voahausa.com. Masu gabatarwa
Maryam Bashir Bagaje,
Safinatu Sada Sodangi,
sai kuma ni Usman Ahmad Kabara.
Masu sauraro a yau Laraba 5 ga watan Afrilun shekarar 2017. Kamar yadda aka saba duk ranar Laraba, muna tabo harkar siyasa ne da shugabanci na gari.
A yau magana ce ta yadda ya kamata wasu hukumomin gwamnati guda biyu su hada karfi don wayar da kan 'yan Najeriya yadda za su dinga gane duk wani abu mai kama da ta'addanci tare da kuma mika rahoto don inganta tsaron kasa.
Wannan ce ta sa shirin yau da gobe tattaro kan shugabannin hukumomin guda biyu don wanda na wayar da kan jama'ar Najeriya ne da kuma rindunar tsaro ta Najeriya don jin yadda za su gudanar lamarin.
Kada mutane su zama na masu sake don su manta baya. Sai ka zo ka je ka samu masallatai, an zo an yi sahu an cika, amma ba a dauki matakan da ya kamata idan mugu ya nufo ya zo ya tafo da mugun nufi a yi kokari an tare shi ba. Ka gane mutane suka manta baya a cikin lokaci kankani.
Abin alfahari a gare mu shine ɗan Najeriya sun imani cewa sojojinsu da sauran jami'an tsaro suna iyakar bayyukarin su ainihin kawo ƙarshen wannan matsalolin da muke fuskanta da shi. Muna aiki ne don Allah domin nauyi ne ra ta kanmu.
Dan iya ma sai da yace wani abu sannan za mu karanto amsoshin tambayar da muka muku a shafukan mu na Facebook da Twitter.
To mun tambaye ku a shafin Facebook da Twitter din cewa ta yaya kuke ganin ya kamata hukumar wayar da kan jama'a ta National Orientation Agency ko kuma NOAA takeice NOAA kenan da rundunar tsaron Najeriya su yi aiki tare don ƙara fadakar da jama'a yadda za su yi saurin gane ayyukan ta'addanci ko kuma wani test da yazo kusa da su domin kai rahoto a tsaron ƙasa.
Sakon farko daga Sama'ila Ahmad Dukki yace tabbas yau da gobe ni a gani na hanya daya ce, wato a samu wata hanya wanda al'umar idan sun ga ƴan ta'adda su rika kira ba tare da kamfani ya caje su ko CC ba.
Sai Sada Sa'idu Daura yace yau da gobe hannu ɗaya baya daukar jinka, ya kamata hukumar wayar da kan jama'a su haɗu da rundunar tsaron Najeriya don tattauna yadda za su gudanar da aikin tare ba tare da wata matsala ba. Amma fa wannan aiki na samar da tsaro a yanzu ya zama na kowa da kowa, da fatan jama'a za su ci gaba da ba jami'an tsaro haɗin kai don tona asirin duk ɗan ta'adda da ya shigo cikin jama'a don aikata mugun aikin su.
Sai Haruna Isa ya ce ai mahukuntan suke da matsala, idan ka kai musu rahoto to fa kai ka shiga matsala.
Sai Safiyanu Gumal Zangon Daura yace ai nowa da rundunar tsaron Najeriya za su iya haɗa kai don gano masu ta'addanci, amma sai sun haɗa kai da al'umma ne za a samu nasarar gano 'yan ta'adda masu kai harin ta'addanci cikin al'umma.
Sai Abdulsalam Maiwalda Dambam yace salam yau da gobe. Hakika wannan maudu'i na ku yana matukar burge ni, domin kuwa kun tabo mana inda yake mana ciwo. A gaskiya wannan lamari da ya kamata a ce an karfafawa duk wani mazaunin gari kan cewa in fa ya kai wani rahoto kan aikin ta'addanci ko wani abu makamancin haka to babu wata tuhuma da za a yi masa yau da gobe a tashi lafiya.
Sai ga Zalim Muhammad ADC Shuni yace yau da gobe tabbas hakan zai samu ne kawai idan hukumar NOAA ta ci gaba da daukar nauyin tallace-tallace a kafafan yada labarai irin su radio, television da kuma kafar yada labarai ta zamani wato social media a turanci. Su kuma bangaren jami'an tsaro su ci gaba da sa ido ga kaikawan jama'a a kowane lokaci, da ma irin mutane ko kungiyoyin da suke hulɗa da su, su dau labarin da jama'a ke basu da muhimmanci akan wasu dabi'u da ba a yarda da ita ba a cikin al'umma.
sai Fadima kanwar Abba Jabu Kano tace salamu yau da gobe. Hakika wannan kungiyar ta Nowa tana da wata gudunmuwa da za ta bada wajen wayar da kan al'umma akan saurin gane ayyukan yan ta'adda. Muna roƙon Allah ya mana maganin su.
Sai Abba Sa'ad Mahuta yace to fa a gaskiya wannan abu ne mai wahala. To amma a fahimta ta ta hanyar fadakar da mutane illar shiga kungiyoyin da basu dace ba. Da ma kai koke duk wanda basu gane mashi ba ga hukuma.
Sai Ibrahim Muhammad Karasuwa yace yau da gobe hanya guda da za a bi dan al'umma su bada gudunmuwa. Hukumar Nowa a wayar da kan al'umma ta kira su jama'an tsaro da kuma al'umar gari a kira su a wayar musu da kai a nuna musu cewa in kun ga wanda baku gane da shi ba ku ga yawa jami'an tsaro saboda su kai agajin gaggawa tun kan wani abu ya faru. Su kuma jami'an tsaro kada mutun ya zo ya ga ya musu su hada da shi su ce shi ma da hadin bakin sa.
Sai Idris M Idris da Maturu yace yau da gobe ai matsalar ita ce akwai dimbin jama'ar da ba su san ma da wannan hukuma ta wayar da kan jama'a ba wato Nowa. To kun ga kenan za a samu matsala wajen fahimtar da al'umma har su gane ita kanta kungiyar balle su kai mata wani rahoto na tsaro.
Sai Ahmad Suleiman Badroga yace assalamu alaikum yau da gobe. Kamata yayi su hada kan jama'a musamman ma matasa su zamo suna yin aiki tare. Hakan ne kadai zai taimaka wajen cimma wannan buri saboda Hausawa suka ce mai daki shi yasan inda yake masa yoyo.
Sai Bagu da Haruna yace yau da gobe ikon Allah wannan batu yana da matukar muhimmanci. To amma jami'an tsaro a Najeriya abin tsoro ne su saboda duk lokacin da ka sarar da wasu muhimman bayanan sirri to daga baya kai da ka ba su muhimman bayanan to sai kai sa'a zaka tsire da mutuncinka saboda ni na sha gaya wa jami'an tsaro abubuwa amma ba sa daukar wani mataki. Asali ma su ne za su gaya masu laifi ku yi hankali da wani yana kai karar ku a wajen manya. A takeice wani mai laifin zai zo ya dinga yi ma dukan iska cewa mun ji kai ma ka zama dan sa idanu.
Sai Umar Adamu Katagum ya ce salamu yau da gobe. Ni a gani na a wasu lokutan ire-iren wannan kungiya ba su da wani tasiri a karkara wanda hakan kuma yana kawo koma baya wajen wayar ma jama'a kai kan wannan al'amari da ake gani yana da matukar muhimmanci da al'umma. Dan haka ina kira ga ire-iren kungiyoyin wayar da kan jama'a da su fadada ayyukan su zuwa karkara.
Sai Ahmad Ladan Girkau yace dole ne a samu haɗin kai tsakanin waɗannan ma'aikatu guda biyu Nowa da jami'an tsaro. Sai su kuma jami'an tsaro musamman police sun daina yi wa talakajen ido sannan za su samu goyen bayan al'umma. Su kuma Nowa ya kamata su dinga wayar da kan jama'a tsakanin jami'an tsaro da talakawa kowa ya san irin gudunmuwar da zai bada.
Sai Junaidu Ahmadu Doro yace salamu yau da gobe. Tabbas hukumar Nowa na da irin nata amfani ga al'umma musamman wajen ganin an yi saurin gane mutumin da ba a amince da shi ba. Tanan ne hukumar za ta sanar da jami'an tsaro da gaggawa domin daukar matakin da ya dace.
Sai Halima Muhammad Haruna Sa'idawa tace salamu yau da gobe. Hausawa na cewa sai da dan gari akan ci gari. Ya kamata hukumar wayar da kan al'umma Nowa ta yi amfani da al'ummar da ke yankunan da ake aikata ta'addanci don isar da sako a lungu da sako da ake aikata ta'addancin.
To idan kuma muka leka shafinmu na Twitter @usman_manuka yace hakika idan za su samu wannan haɗin gwiwa tsakanin jami'an tsaro da na Nowa abu ne da ke nuna za a cimma wannan buri na tsaro da ake bukata a ƙasa.
Sai Atuguru Ardo yace yau da gobe wannan mai sauki ne idan suka samu kyakkyawar fahimtar juna tsakanin su kuma kowa ya fahimci bambancin aikinsa da dan uwansa wannan ya wadatar.
Sai Ahmad Bajoga yace yau da gobe Hausawa suka ce da dan gari akan ci gari dan haka su nemi hadin kan jama'a kawai insha Allah za su cimma burin su.
Sai daga karshe @s mai lange-lange yace aiki tsakanin su kwarai zai amfani ganin cewa Nowa na gefen fadakarwa ne su kuma sojoji na gefen kare jama'a ne da zaran su samu sanarwa.
To mun gode a cigaba da turo mana da sakonni.
Ta mun gode ka ta bakin Maryam ai har wato har jira nake jikin ce an gode
a cigaba da aikin su ai muna so mu ji daga gare su wannan gaskiya yake ka sanarwar sai lokaci yanda yake mana cikas ba mu iya samu karanta gaba daya.
Wallahi kin san wannan maganar da aka faro din nan ta maganar cewa yanda za a aika gane hatsarin da ke tattare a gefanka wanda kila baka san da shi ba amma ta yaya menene alamun da zaka gani ka gane kamar misali har-haren ta'addancin nan ya za a wata mota ta taho a karkace anya wannan kuma ta tokenta ya yawa anya wannan motar ko kuma a'a me gashi nan dai da yawa wannan shine dalilin da yasa muke
tsoro tani sun ƙara sa ido su lura da irin abubuwan nan
wai shayin bobo shayuwa ai
shayin ai haka ne Allah dai kyauta
amin.
Bari mu ji abin da dan iyaye faɗa wa aminin sa Isa Lawal Ikra game da maganar wayar da kan jama'a game da lura da ayyukan ta'addanci da zarar ya kusanci jama'a.
ina kan hanyar tafiya wurin dan iyayewu muka hade a kwararo nace dan uwa dama wurin ka zan hauro don naji an ce yau da rana za ku yi wani taro yace eh na ikarakacin ki gaskiya a wannan karo so muke mu tattauna hanyar inganta harkar tsaro don ko ba komai dai al'umma sa rage tsoro nace dan iyayewu kuma to me ka hararo yace gani nai kawai ya kamata tsakanin jami'an tsaro da hukumar wayar da kai a samu horo ta yadda su hada kai kan kakkabe ta'addanci har sai an daina kashe koda kwaro wato dai a dinga fadakar da al'umma muhimmancin hadin kai da tsarkake tsamin tsaro nace dan iya gaskiya ne harkar tsaro sai an hada kai ta hanyar kai wa juna dauki kuma idan aka hada kai tsakanin jami'an tsaro da hukumar ta wayar da kai ko nowa za a sha mamaki don kuwa idan al'umma suka lura ga yan ta'addana shirin kai farmaki za su iya taimakawa ta hanyar kai rahoto don kowace al'umma cikin ta take samun kakaki sai dai kuma fa ita hukumar ta wayar da kai ita za ta dora al'umma akan wannan tafarki su kuma jami'an tsaro su ne da alhakin tattaki don idan akwai tsananin tsamin tsaro su ne kan dauki mataki saboda dama jami'an tsaron ne aka sani a fagen cika aiki musamman ma dai idan ba ta gari ko yan ta'addana ta maida al'umma gawawwaki don haka dai wajibi ne a hada kai saboda zaman lafiya fa an ce yafi zama dan sarki dan yace to Allah dai ya sa jami'an tsaron da ita wannan hukuma ta nowa su azu sabon tubali wanda zai taimaka wajen wayar da kan al'umma ta hanyar jawo hankali game da buƙatar fallasa masu jefa jama'a cikin jidali masu kuma jazawa jama'a gabza karo da ajali sannan a mafi akasarin lokuta kuma su raba sauran mutanen da suka rage a raye da muhalli wanda hakan kan bar al'umma cikin mummunan hali kenan dai idan waɗannan hukumomi suka sauya sabon fasali yan ta'addan da ke kisan gilla za su daina wannan mummunan badali har ma idan haɗin kai da fahimtar juna tsakanin waɗannan hukumomi suka kai koli ƙasar mu za ta iya komawa kan turbar zaman lafiya da haɗin kai kamar yadda aka san mutun can asali.
Madalla da dagiya a zauren muhawarar yau da gobe wakilin mu Hassan Maina Kaina a Abuja ya tattauna mana da shugaban hukumar wayar da kan ƴan Najeriya da kuma direktin yada labarin rundunar sojin Najeriya.
Masu sauraro assalamu alaikum, a yau ina tare da director general na hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya wato NOAA Dr. Garba Abari da kuma director watsa labarai a headquarters sojojin Najeriya Brigadier General Rabi Abubakar. Idan zan fara da shugaban hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya Dr. Garba Abari, duba da yadda sojoji suka samu nasarar fitattakar ƴan ta'adda a dajin Sambisa, yanzu an kullo da hare-haren kunar bakin wake. Ku a hukumar wayar da kan jama'a ta Najeriya ya kuke kallon irin wannan halin da ake kaiwa jifa-jifa a shiyar arewa maso gabas?
Alhamdulillah jama'a barkamu da wannan lokaci. A hakikanin gaskiya har yanzu akwai abubuwa da dama da ya kamata mutane su yi la'akari da shi. Duk mutumin da ya san yadda wannan shiya ta mu ta arewa maso gabacin Najeriya take shekaru uku, shekaru huɗu da suka wuce da kuma a cikin yanayi da muke a yanzu, bawo abun da zamu yi sai karawa Allah godiya da kuma yo godiya musamman ga sojojin Najeriya. Amma abinda yanzu ya saurara mana shine dukkan mu al'ummance mu zamana masu hada ƙarfi da ƙarfe da kuma bada hadin kai ga su jami'an tsaro a tabbata akan cewan ba mu yi ƙasa a gwiwa ba wajen faɗakar da mutane su san muhimmancin tsaro, domin shi abu na tsaro ba abu ne kawai na jami'in na soja ko kuma jami'an tsaro kaɗai ba, abu ne wanda dukkanmu a matsayinmu na 'yan ƙasa a matsayinmu na iyaye, a matsayinmu na yara, a matsayinmu na malamai, a matsayin limamai, a matsayin ɗan kasuwa, kowa yana da abu gudunmawa da ya kamata ya bayar. A wannan abin da a wannan yanayi da muke gani na kudar bakin wake da ake samu jifa-jifa, to aka mataki na farko dai shine ya zamana mun san matakan da ya kamata a dauka na farko. Ka san wane ne yake kusa da kai, ka san wane makwabci ne yazo, ka san wane ne bakon da yake cikin da ya shigo cikin al'umma sabo-sabo, ka sani akan cewan mutumin da yake hilarka. To kai ba za ka san shi ba, amma idan kai kokari ka faɗa kan da kai, ka dauki kariya ma kanka kai kanka, to za ka iya rage illar da zai iya baka kuma yi wa al'umma. Saboda haka kina anan da kuma abin da mu muke kokari mu yi kullum shine faɗakarwa ta hanyar radio, faɗakarwa ta hanyar zama da mutane a yi musu a kawo musu nesa kusa, faɗakarwa ta hanyar limamai da a masallatai da mujami'ai su tabbata akan cewa akwai buƙatar kowa ya kawo gudumawa da za mu kawo ƙarshen wannan musiba da ta addabe mu. Ba addabarwa ma arewa masu gabacin Najeriya kaɗai ba, ta addabi Najeriya gaba ɗaya.
Na'am. General Rabi Abubakar, idan muka duba irin gagarumin nasarar da rundunar sojan Najeriya ta samu a shirin arewa maso gabas, kwanan nan na tattauna da babban hafsan sojan Najeriya na ƙasa Lieutenant General Tukur Buratai, inda yake gaya mana cewar wannan abin da yake faruwa kamar suna nuna a san suna nan ne kuma bayan ba sa nan. Wani ƙarin bayani za ka yi masa ruwa kan wannan magana?
Hakikanin gaskiya haka ne, saboda shi da mara ta'addanci ko ina a duniya ba za a iya ainihin karɓi cewa an kauda shi ko ba haka ba, ko da ya san cewa ɗin bai da wani tasiri, saboda dama yana cikin alamun ainihin ta'addanci na ƙoƙarin mutane su waɗanda suka rage su Boko Haram da sauransu su ainihin bulla, domin sun san yanzu an gama da su tun da ba su wannan wurin da suke da yanzu, suna gudu ne kuma bayan ma suna gudun suna ainihin kamar zuwa suna kai hari a biyu uku su bisa macin da sauran makwancinsu. To kuma mafi yawancinsu ɗin ma kamar da ka sani sun ainihin gudu suna ainihin ɓoye a cikin jama'a. Saboda haka abin da muke gani abu ne wanda ya sha ainihin yana cikin yanayin ainihin su 'yan ta'addanci, ba ma nan Najeriya kawai ba, in ka lura ko kasashen manyan kasashen wanda suke ci gaba wanda suke da duk abin da ya kamata samu na ainihin kayayyakin tsaro da sauransu, ana samun irin waɗannan suna shiga suna ainihin suna kai ƙunar bakin wake, suna ainihin yin wasu abubuwan da bai dace ba domin su ainihin gwada cewa har yanzu ɗin lallai suna nan daram. Kuma bayan su kansu kamar yadda shi shugaban mai faɗa, bayan sun san cewa sun ƙaura illa iyaka, kamar yadda shi Director General ya ainihin bayyana ɗazu, shi ne kowa ya sani cewa wannan yaƙi ne wanda ya shafi duk Najeriya, kuma yaƙi ne wanda dole ne kowa ainihin ya buɗe idon shi domin ya ainihin ga ya za a yi ba da gudunmuwar shi domin mu ainihin kare irin wannan abubuwan da ke waza wakana. A matsayinmu na sojoji da sauran jami'an tsaro, muna iya kafa ƙoƙarinmu dare da rana, don haka ma ake samun nasarar da ake samu yanzu. In ka lura ƴan kwanakin nan abin ya ragu sosai, kuma bayan ya ragu su ko can kwanaki ɗin ma wanda ke ƙoƙarin su shiga, saboda ainihin sojojinmu da sauran jami'an tsaro suna ainihin da sauran civilian JTF suna taimaka sosai domin a tabbatar cewa irin waɗannan mutanen an ai saurin gane su da kuma ai saurin ainihin maganinsu, domin kada just to ainihin cutar da 'yan uwanmu wanda ke zama a wannan yankin da kuma kowane yanki ma da annan kasai.
Dr. Garba Bari, ina dawo gare ka. Duba da waɗannan mutanen suna shiga cikin al'umma ne, kuma na yi imanin ka ga wani hoton bidiyo da wata yarinya har ƙasa da shekara 20 ɗaliba a Maiduguri ta ɗauka inda take campaign ɗin zaman lafiya. Wani irin rawa ne mutane ya kamata su taka a ɗaiɗaikunsu da kuma a al'ummance domin kawo ƙarshen wannan matsala?
A zahiri wannan shi ma zai zama ɗaya daga cikin matakai da za a dauka na tabbatar akan cewa an dakushe waɗannan miyagun mutane da suka addabi al'umma. A matsayin ka na dan ƙasa, abu ne wanda ya zama wajibi ka zama na mai kishin ƙasa, amma kai da kanka ka zama mai kishin kanka. Zama mai kishin kanka abu nufi a nan shine ka zamana mai son yi wa kanka da kuma makwabta ko abokan mu'amala tamkar abin da su da kai kake so su yi maka. To a nan kaga ka sauka nauyi. Na biyu, a matsayin iyaye dole su zamana masu sa ido a kan ƴaƴa. Zamanin nan ba zamani ne irin wanda muka sani su shekaru 40 shekaru 30 da suka wuce ba. Yanzu al'amura sun canja, mutane yawansu ya ƙaru, an samu ci gaba wajen al'amura na kimiyya da zamantakewa. Saboda haka abinda yaranmu suke ciki kullun ya zama na iyaye suna sa ido a kai. Na uku shine a bada haɗin kai kamar yadda faɗi. Na ɗaya wa jami'an tsaro. Na biyu da waɗanda suke agaza wa jami'an tsaro kaman waɗanda ake kira civilian JTF. Ya zamana kuma kowace anguwa, kowace shiya, kowane gida akwai wani yunkuri na musamman da za a yi a tabbata akan cewa ba a zo an yi wa mutane shiga na bazata ba. Yanzu zaman lafiya ya fara zuwa, kuma dai a ce zaman lafiya ya zo, amma kada mutane su zamana masu sake don su manta baya. Sai ka zo ka je ka samu masallatai, an zo an yi sahu an cika, amma ba a ɗauki matakan da ya kamata idan mugu ya nufo ya zo ya tafo da mugu nufi a yi ƙoƙari an tare shi ba. Ka gane, saboda abun da mutane suka manta baya a cikin lokaci ƙanƙani. To kaga wannan ya kamata kullum a tabbata akan cewa waɗannan matakai suna da muhimmanci, kuma ya zamana kowane lokaci muna sawa a zukatanmu akan cewa al'amuran nan har yanzu suna nan tare da mu, mugaye suna nan tare da mu, an shiga ya dajin Sambisa, an yi facali da su, kaɗan daga cikinsu sun samu sun shigo cikin al'umma sun saje. Domin shi ɗan ta'adda ba a rubuce ake ba a rubuce ne a gaban goshinsa ba, baka sani. Duk mutumin da yake neman ka da nufi, to zai neme ya maka hila ne, zai dinga hilar ka har ya sai ya tabbata akan cewa ya samu kafar da ka bari. To masallacai, majami'ai, kasuwanni, asibitoci, tasha-tasha, duk dai inda mutane suke zaruwa su taru su yi mu'amala, to ya zamana a bayan zukatunsu su sani akan cewa tana yiwuwa mugu ya shiga ciki. Kuma maganin wannan shine kullun ka zamana mai la'akari da abin da yake kusa da kai. Mota ce, keke ne, keke na pep ne, mutum ne da yake tafiya a ƙasa da sauransu, duka wannan abu ne wanda ya kamata mu dinga la'akari da su, domin shine kawai matakin da zamu dauka don mu yi maganin wayannan.
General, ina dawo gare ka a daidai lokacin da kuke iya bakin kokarinku domin samar da zaman lafiya a sassa daban-daban na ƙasar nan. Kungiyar kare haƙƙin bil'adama ta Amnesty International ta zo da wasu zarge-zarge da take cewa jami'arku suna kakkashe mutane. Wannan bai dan rage kokarin guya ba?
Bai rage kokarin, saboda ai duk wanda ya san Amnesty da abin da suke a Najeriya suna yi ne domin wanda lili nasu na kansu, wanda suka suka sani. Kuma maganar da suka faɗa, kuma report din da suka faɗa, report ne wanda a ko'ina a duniya ba za a hannar wannan report din a ainihin yadda da shi. Saboda me? Na ɗaya, in za ka rubuta report, ai dole ne sai ka ainihin gayyaci dukkan waɗanda ke da hannu a wannan shanin. Ba kawai za ka je ka tambayi kamar yadda suka faɗa, wai sun tambayi 'yan uwan wanda abun suka ya shafe su, shi ne suka ba suka samu bayani daga wajensu. To tambayar ne shine, to su wanda aka ce an sun yi wannan illai ko kuma wanda suka sun yi wannan al'amuran, su an je an tambaye su? Ansa shine babu, ba a je a tambaye su, saboda ba a tambaye su ba. Wannan ya gwada cewa akwai wani manufa da su 'yan Amnesty ke nufi a wannan ƙasar. Kuma ina ƙara gaya ma duk duniya baki ɗaya cewa ba ƙasar da za ta amince da wata ƙungiya wanda ba ta zama ba ta ɗan alheri ko ba ta nufi alheri ga wannan ƙasar da take zanne a ciki, sannan har a saurare su. In su fi da wani report, abin alfahari a gare mu shine ɗan Najeriya sun yi imani cewa sojinsu da sauran jami'an tsaro suna iyakar bayyana ƙarfinsu su ainihin kawo ƙarshen wannan matsalolin da muke fuskanta da shi. Saboda haka ba muna aiki bane domin ƴan amnesty, muna aiki ne domin don Allah, domin nauyi ne ra ta kai mu, kuma abinda muke yi bai saba mu ainihin kundin tsarin mulki ba. Kaga kamar human right suna zuwa janmu, ko kwanaki sun zo janmu kan wasu manganu da suka ji ko ba haka ba, don take haƙin bil'adama da sauransu. Ya sha anan gaskiyan labari yake, misali kamar sojin da aka kula, sojin abinda aka daure, ko kuma wanda yace aka ainihin condemn to death, wato wanda aka hukuncin kisa. Amma saboda adalci na shugabanninmu da suka zo suka ce a'a, maimakon a kace su bari a ba su ainihin shekaru wanda suka gama suka wuce abin su suka yi, to wasu da nake magana an maido su cikin aikin nan, wasu wanda basu ainihin kuma ba suka zo da human right suka zo wajenmu, muka ce to kun ji ku abinda wannan lamari yake. Da muka musu bayani suka ce wallahi sun gamsu. Amma amnesty ba su taɓa zuwa, kuma ma wanzu aka ce kai kungiya ce ta mai zaman kanta na ƙasa cikin ƙasa, to akwai auba guda hudu ko biyar wanda dole ne sai ka la'akari da su. Na ɗaya, ba za ka shiga cikin abin da suke yi ba, na ƙasan wannan ƙasa suke yi ba. Na biyu, dole ne ka zama ainihin kai ɗan ba ruwanka ne. Na uku, ba za ka shiga siyasar da ake wannan ƙasar ba. Sannan na huɗu, ba za ka ce dole sai ka kare dokar da ke cikin wannan ƙasar ba. Kuma sannan na biyar, dole sai ka girmama wannan ƙasai, domin ƙasa ce kamar sauran ƙasashen duniya baki ɗaya. Sannan kuma a sani cewa wannan ƙasa tamu ba ta cikin aure ta faɗi, ko kuma in ce failed states. Nigeria ƙasa ce wadda duk duniya an san da ita.
Dr. Garba Bare, in dawo gare ka, ku da kuke kokarin gyara sunan Nigeria a ciki da wajen ƙasar, ya kuke ji da irin waɗannan rahotanni da suke nuna cewa jami'an tsaronmu suna danne haƙƙin bil'adama?
Bari in ɗauki wannan tambaya ta hakan ta sabi biyu. Ni kaina, kafin in shigo wannan matsayi na da nake da shi a gwamnati a yanzu, ko wani rahoto da su mutane amnesty suka bayar shekara da ta wuce, kafin in shiga gwamnati, ni kaina na ɗauki wannan rahoto, na karanta, kuma na rubuta a ƙasida akai. Amma ne muke da abin da ya faru shekarun da bayu uku da suka wuce, wannan ƙungiya ta amnesty za ta koyi darussa domin su zamana masu koyi da abin da ya faru ba su yi ba. Shin menene suke faɗa akan ƴan Boko Haram? Mutumin da zai ce maka shi addini yake yi, ko kuma yana yi domin Allah ne, amma zai kama ɗan adam ya kwantar ya yanka kamar rago, ya samu mace mai ciki ya farɗe mata ciki da ta mutu da abin da take cikinta, ya samu dattijo da ya fi ubansa tsufa, ya fi kakansa tsufa, ya kwantar ya rinka. Akwai wani taka haƙƙin bil'adama da ya bi wannan? Na ɗaya kenan. Najeriya ƙasa ce kamar kowace ƙasa a duniya wanda ta yana da sharuɗan, tana da dokoki, tana da tsarin mulki. Tsarin mulkin nan ya ba wa kowane sashe na al'amur da ke gudanar da al'amuran shugabanci da gwamnatance hurumi iri-iri. Saboda haka, abinda ɗaya daga cikin hurumin da jami'an tsaro na ƙasar nan suke da shi, shine su tabbatar akan cewa ƙasar nan ta zama ƙasa ɗaya mai zaune cikin hali na tsaro da zaman lafiya. Sa'annan a cikin aiwatar da wannan hurumi da suke da shi, akwai kuma nasu dokokin. Kuma waɗannan dokokin mu mun gani, mun kuma gamsu akan cewa ana kare su. Mu sani akan cewa a duk wani irin abu da ake na yaƙi a duniya, kowane irin yaƙi ne shi. To dole akwai abin da ake kira collateral damage.
Dr. Garba Bari, idan kana jin wasu maganganun da suke faruwa a shiyar arewa maso gabas, a batu irin na ƙonar baƙin wake, abin mu zai baka mamaki. Ka ji an ce an ba yaro naira 200 ya ja ta da bom, an ba yaro naira 1000 ya ji harbe wani. A irin nazari da bincike da bincike na hukumar ka, me yake jawo irin wannan abubuwa masu ban mamaki ne?
To ai, Dr. Garba Abari na hukumar wayar da kan jama'a zai baka ansa Malam Hassan Maina kaina, amma fa sai wani makon. Sannan kuma akwai, kar amanta, akwai mai fashin baki yana nan, ya fake yana nan, yana jiran mako mai zuwa, saboda ta masu fashin baki zamu ji ya suke kallon wannan hukuma ta National Orientation Agency da kuma ayyukan da suke yi. Shin suna wayar da kan jama'a yanda ya kamata? Shin suna abin da ya dace? Shin suna aikin da aka dauke su, ko kuma aka kafa su domin yin sa din? Ko Maryam,
ka ji a cikin ma wanda suka ra'ayoyin mutane
naji shi ya ce bai taɓa jin sunansu ba. To in har kai an baka aikin wayar da kan al'umma kuma kai ba a san sunanka ba, to akwai matsala kenan. To saboda haka za mu ji duka daga wannan, sannan a cikin wannan hirar da suke yi ya tattauna da su, don ya gangara da su ne a hirar sosai, yadda kowannensu yake aikinsa. To sai mu kuma mu kawo mai fashin baki sai ya haɗa mu ji shin ta yaya za su yi aiki, ka faɗa da ka faɗa, domin duka a gudu tare a tsira tare a ƙasar. Allah ya sa kowa ya ji abu da yawa da ka lura ka bude ido. Eh yanzu kan duka anan zamu tattara domin lokaci yau ba zai fi barmu ba Safinatu.
Na'am.
Eh to
Maryam.
To Julia Lazarus Gresham ita ce wadda ta hada ko kuma ta jagoranci shirin kamar yadda aka ji sai engineer mu Neo Thomas. Abdulaziz Adili Toran ya hada mu a Facebook live ni Usman Ahmed Kabara a madadin Solomon Jack da shi mai taimaka dan ganin Facebook live ya kammala nake cewa mu zama lafiya.
Yau ta tantance da yi bincike ta zaro zance ba ruwanta a yau da malalace yau yara suka za a gaban su kwarai ba za su bare ba.